kotun daukaka kara ta ce shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya koma kotun da'ar ma'aikata domin ya amsa tuhumar da ake yi masa. Dama ana tuhumar Bukola Saraki da yin laifuka 18 ne, amma kotu ta ce ayi watsi da 15, ayi amfani da guda 3 ne kacal wajen tuhumar Sarakin. Wannan sabuwar tuhuma dai ta shafi batun sayan wasu gidaje ne da Sarake ce yayi a Lagos a lokacin da yake gwamna a jihar Kwara. To shin ana iya mayar da mutum kotu bayan an riga an wanke shi? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Barista Mai Nasara Kogo Ibrahim.
Dawo da magana kanshi zuwa cewa kotun dole ta sake saurare, to abin alheri ne, domin inda bata dawo ba shikenan shi ya tsira kenan, babu magana a cigaba da tuhumar shi akan duk wani laifi. Duk da yake doka kamar da ta kafa wannan kotu din, sashi na 22 sakin sashi na 3 a cikin baka, ya bada hukuncin cewa ko da an yanke mu mutum laifi, wala ala laifi na cewa an wanke ka ne, ko kuma an garkama da kai gidan kotu, ko kuma an bada wasu laifuka da wani hukunci da ya shafe ka, to doka ta bada dama cewa za a sake gurfanar da mutum a gaban wasu kotuna waɗanda suke da hurumi da za su yi la'akari musamman abin da ya shafi laifin ƙasa, wato criminal offense. Idan muka yi la'akari da sashi na 23 sakin sashi na 2 na dokar da ta kafa wannan kotu, tana da hurumi da za ta iya yanke hukunci daban-daban, wala Allah tana iya da damar da za ta ce mutum ya sauka daga kujerar shi da aka zabe shi, ko kuma a dakatar da shi daga zama dan majalisa, ko kuma ma ba haka ba, a dakatar da shi da rike kowane mukami har tsawon shekara guda 10. Sannan bayan nan kadarorin da mutum ya samu a haramtattun hanyoyi, a bankado da su a bacci malam gwamnati in kudi ne, in kuma kadarori ne a maida su zama jari ne, ko kuma kadarori na gwamnati da kuma al'ummar jamhuriyar Najeriya.
Yaya kwararru masu fashin baki a al'amuran yau da kullun ke kallon wannan mataki da kotun daukaka kara ta dauka? Abdurrahman Abu Hamisu yayi tsokaci.
Wannan hukunci da aka yanke wanda ya shafe wato shugaban majalisa Bukola Saraki, abu ne wanda duk wanda yake son demokradiya, wanda yake son zaman lafiya, yake son cin gaba wannan kasan, yayi na'am da shi, saboda a wuce wannan jinkirin da ake kawowa wajen aiwatar da hukunci akan wanda yayi laifi. Za a ce mutum yayi laifi, an shigar da shi kotu yaje yi bayani game da abubuwan da ake tumansa, sai kuma ya tafi wata kotu ta daban, a ce kuma kotun na farin da ya gofarnar da shi an manta da wannan kotun, an koma kotun da shi ya shigar da kara, sai a shafi shekaru 10 ana fafatawa a wannan kotu har mutanen Najeriya su manta da ma laifin da ake tumansa da shi. Wannan ita ce tsarin da muke so a bi. Duk wanda yayi wani laifi yaje inda aka shigar da shi kara, in ma ya gan ba yi mishi daidai ba, ba yi mishi adalci ba, yaje wata, in aka yanke hukunci, sai ya koma wata kotu ya shigar da kara ya bi haƙƙinsa. Shine tsari.
Abin jira a gani shine matakin da Bukola Saraki zai dauka, duk da cewa yana da daman daukaka kara zuwa kotun koli. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.